Tun a ranar Talatar da ta gabata ne bangarorin siyasar kasar ta Nijar suka fara fuskantar juna da zumar tantauna hanyoyin kawo ƙarshen kacin-kacin da ke tsakanin su yau shekaru kusan biyu. Lura da alamun yiwuwar samun fahimta ya sa waɗannan 'yan siyasa a ƙarƙashin shugabancin Prime Minister Birjira Fini kiran taron manema labarai a yammacin jiya Laraba domin yi wa jama'a bayani akan wannan yunkuri. Kamar yadda za a ji daga bakin tsohon Prime Minister Shehu Ahmadu na ƙawancen jam'iyyu masu mulki.
Kowa ta riga a dawa suna sha ba su yarda ba da yadda ba a tafiya wannan zaɓe mai zuwa. Kullum zaɓe bai dace da su ba, waɗansu kuma gyare-gyare ba su dace da su ba, yadda ake tafiyar da mulkin bai dace da su ba. Kai yarda da zumunci tsakanin an ƙasar Nijar bai dace ba, inda kai a yi zaɓe cikin yanin lafiya. Wasu sani in ka saba da zauna ba cikin hankali ba daɗi, babu cin gaba, ba ci gaba. Ga shi dama tashin hankali na tsaro ya dame ni, talauci ya dame ni, harkoki da yawa sun dame ni, gwamnati tana da matsaloli da yawa. Shi ya sa aka ce yanzu a zo a zauna a tattauna waɗannan matsaloli nan duka a gyara su. Kafin da shi jiya kowa da kowa ya amince a yanci juna, hankali kowa ya dawo, zumunci da aminci ya dawo.
'Yan adawa waɗanda suka ƙaurace wa dukkan wani zaman da ya shafi tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe sun gindaya wasu sharuɗa a matsayin wani matakin share fagen soma tattaunawa. Ahmadu Jibo Max shi ne mataimakin shugaban ƙawancen 'yan adawa na FRDDR.
Ko da zuwa nan sai NDP kullum kun ga sarakai zaune, kun ga 'yan Krista zaune, kun ga Jabiru zaune, sai an kare batu su tashi kuma su kakkaɓe riga su hita. Ba su gayyi ba, ba su ji ba, ba a gaya musu ba. To wanga na yin shaida, shaidan da baya magana, muka ce sai an kara shaddu da za su zuwa da ƙasar waje wanda ke bada kuɗin su a yi siyasa, su zo su ga abin da ake ciki.
ONU,
India da Union European su uku ga aka tsaida.
Yanzu haka 'yan hamayya da dama ne ke garkame a gidan yari saboda dalilan siyasa in ci shugabannin 'yan adawa, saboda haka suka buƙaci a fara sallamonsu don kawo ƙarshen ƙin yardar da ke tsakanin su da masu mulki. Yayin da Prime Minister a wannan zama ya ja hankula akan buƙatar a dubi barazanar tsaron da Nijar ke fuskanta a yau. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.